demokradia ayau. Cikin shirin zamu ji fashin baki kan ranar demokradiya a Najeriya shekaru uku bayan da jam'iyyar APC ta kafa gwamnati. Jama'a masu tsaron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Jiya talata 29 ga watan Mayu Najeriya ta cika shekaru 19 da komawa bin tafarkin demokradiya. Kuma a jiya gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta cika shekaru uku kan karagar mulki. Shin ko ta tabuka demokradiya wani abu cikin wannan lokaci? Kamin ku ji fashin baki ga kadan daga cikin jawabin da shugaban na Najeriya yayi albarkacin ranar demokradiya da Umar Faruk Musa ya aiko mana.
I wish to assure Nigerians that we will not rest until all criminal elements.
Yace ina tabbatar da Najeriya cewa zamu ci gaba da daukar mataki ko ba zamu daga kafa ba sai dukkan miyagun mutane da masu tsoron matsugunni an gurfanar da su a gaban shari'a. Gwamnati na ci gaba da kara karfafa jami'an tsaron ta tafiya kara musu kayan aiki da kuma kara daukar dakaru da za su yi aikin tsaron da kuma bayar da horo ga waɗanda ke bukatarsa da kuma samar da mayayin kayayyakin aiki na zamani domin jami'an tsaro su ci gaba da samun walwala da ci gaba a wurin yaƙi da ta'addanci da yanzu ga dukkan alamu aka ci galaba a kansa. In ji shugaba Muhammadu Buhari, za a ci gaba da kuma ɗaukar matakan da suka kamata na zamani kuma waɗanda suka dace da halin da ƙasar Najeriya take ciki a yanzu ta fuskar yaƙi da cin hanci da rashawa. Inda yake cewa
various policy measures were put in place to stem the tide.
Yace gwamnatin sa ta samu nasara ta fuskar yaƙi da cin hanci da rashawa. Tsare-tsaren hanyoyin da ake amfani da su wurin yaƙi da cin hanci da rashawa suna ƙara samun biyan bukata da kuma irin nasarori da gwamnatin ke fata.
Na tambayi Dr. Said Ahmed Duka na Jami'ar Bayero ta Kano ko akwai ayyukan raya demokradiyya da wannan gwamnati ta yi cikin shekaru uku nan idan aka auna da wacce ta gaji iko daga hannunta.
So na ɗaya dai wato shi ne ai da barna wani nau'i na barna da dukiyar al'umma inda a baya wato ake wadaƙa a dukiyar gwamnati yanzu ba a yi kuma ma ana yi wato ana ɓuya sannan kuma bai kai yawan na da ba. Na biyu tattalin arziki da ya shiga wani hali yi saurin fita shi ma nasara ne. Harkar tsaro da aka sami inganci tare da cewar akwai wani ɓangaren kuma da ya kunno kai wanda kusan zuwa yanzu an rasa yanda za a yi da shi amma dai ba za a iya kwatanta shi da na wato baya ba. Don haka duk waɗannan nasarori ne da za a iya lissafa wannan gwamnatin da su shekara uku.
Yaya sauran sassa rassa na gwamnati ɓangaren majalisa da kuma ɓangaren shari'a?
To a ɓangaren sassan gwamnati akwai nasarori da kuma matsaloli. Idan ka ɗauki majalisa wato yadda majalisa ta takwas ɗinnan ta ƙasa ta riƙe martabarta ko kuma wato ta san kanta take tsayuwar daka a kan abin da take da buƙata wato za ka iya cewa san barka. Amma kuma yadda suke tsayuwar dakar a kan abin da ya shafe su ba matsalahar kan kawunansu ba matsalahar ƙasar ba nan kuma sai ka ce matsala ce. Wato irin wannan dagewar da suke yi tana da amfani majalisa ta iya yin ta a kan abin da ita matsalahar ƙasa ne don kada a samu wani lokaci da wani shugaban ƙasa zai nemi ya kama karya. To ana iya da su a samu majalisa mai ƙarfi wacce za ta iya taka masa biri. Amma wannan majalisa sai ya zamana tana kai da ƙasar ma cak a dalilin abin da ya shafi ɗaiɗaikun 'yan majalisa ba a dalilin matsalahar ƙasa ba. Ɓangaren shari'a kuma to shi ma shigen hakan za ka gani sai ka ga wato suna jan ƙafa wajen yanke shari'a tare da cewa kuma jifa-jifa sukan ɗanyi wani abin da za ka iya cewa san barka. Ɓangaren zartarwa wato ɗan bambancin da aka samu da baya kaɗan ne. A baya ɓangaren shari'a za su zartar da hukunci a ƙidi a yanzu ma kuma ana samu bangaren shari'a su zartar da hukunci a gibi
misali kamar batun a sake el zagzaki da kuma da suki
da samba da suki ba
to
al misali
akwai zargin ta London daga bangaren zattasuwa bangaren majalisa da kuma bangaren shari'a akwai ta inda wannan gwamnati ta yadda kamun ludayinta na barin waɗannan sassa su cikakken gasu
ina ga ta sha bambanta hanyoyi guda biyu na daya rashin tsoma baki game da nadanan shugabancin majalisa na biyu rashin baiwa ƴan majalisa tsohiyar baki a dalilin ana son su zartar da wani abu ko mai muhimmancin sa haka ta kunkuɗi bangaren zartowa sun kisa ba da kuɗin da aka saba ba wa ƴan majalisa wanda wataƙila wannan yana da tasiri a kan yadda aka tsawon wannan tsawon lokacin sama da wata shida da ba su kasafin kuɗi ba tare da sun zartar ba.
Ita kuma bangaren shari'a fa ɗaga mata ƙafa maimakon yawan mata katsa London da ake yi na ta yanke hukunci wadda ake kallo daga waje kamar da sa bakin bangaren zartasuwa saboda ya daɗaɗa mata. Akwai canji a wannan bangare ko kuma dai gidan jiya ake?
Shi ma ina ganin akwai canji bangaren zartarwa ba ta tsoma baki akan bangaren shari'a yadda ya kamata to amma wato gyare-gyare da ya kamata a yi wa bangaren shari'a wanda bangaren zartarwa ne zai har yanzu ba a yi ba duk da cewar gyare-gyaren nan wani lokacin ya shafi dokoki ya kuma shafi ma'aikata to ban abin da ya shafi dokokin majalisa ce za ta yi gyaran dokoki har yanzu ba ta yi abin da ya kamata ba
menene a fahimtar ka yasa kashe-kashe da ake yi ko kuma faɗa tsakanin makiya da manoma a jihohi kamar Taraba da Benue ya fi ɗaukar hankalin kafofin yaɗa labaran Najeriya saɓanin abin da ke faruwa a jihar Zamfara.
Ina zaton saboda maganar addini ce daga dukkan alamu kirista sun fi kuka idan wani abu ya same su sun fi ɓara kuma sun fi kafafen yaɗa labarai da za su ɓara ɗin har a je su. Fiye da musulmi a Zamfar kusan musulmi abin ya ce shafa 100% amma da Benue da Taraba yana shafan musulmi ya shafi kirista don haka ko da musulmin Benue da musulmin Taraba su sun yi shiru su kiristocin su ba za su yi shiru ba don haka wannan ɗaga muryar da suke yi yana sawa da majalisa ɗin da ɓangaren gwamnatin da jami'an tsaron kowa ya yi ta ƙoƙarin iya yinsa daga cewar an ga yana yin wani abu.
Dr. Duka batun wannan tsaro sace-sacen mutane a yi garkuwa da su na karɓar kuɗi da kuma wannan kashe-kashe da ake yi na Zamfara menene gazawar gwamnati a wannan ɓangare?
Rashin garan bawul a jami'an tsaro
to
bai kamata tsawon lokacin nan ana yin haka amma ba wani garan bawul da aka yi ba domin alamu ne na cewar sun yi iya kokarin su abin ya sha kansu saboda haka wata kin sun gama kura basirarsu don haka da sai a yi garan bawul ko sabi sa zo da sabon tunani da sabuwar hanya ta tunkarar al'amarin amma abin mamaki sai zamana manya-manyan jami'an tsaron nan kamar yadda labarai suke bayyana sun ma kai ga zacin wato aikinsu ma'ana lokacin aji aikin su yayi amma aka sabunta musu
tana nufin a bangaren soja kenan
bangaren sojoji to haka har ma bangaren yan sandan da na ciki da na waje duka ya kamata tunda sun kure iya basirarsu kuma ba a samu canji ba su ya kamata a ce an yi garan bawo
ba ka ganin watakila nasara da suka samu ta fuskar yakar yan bindigar boko haram da wannan yasa suke da tagomashi wajen su waɗanda suke iya yin garan bawo da kansu yasa aka kyale su
ta yiwu hakan amma tunda ita kuma wani idan a iya abin da za su iya kokari kenan ga kuma wata sabuwar matsalar ta taso ba sun kasa tunkarar ta
Mawa tsaro da wannan fashin bakin Allah ya kawo karshen shirin demokradiya yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon sa zamu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamina madadin Umar Faruk Musa da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Cibahiro Dodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. Anan Isa Abu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.